يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masaru, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma. Shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa. Kuma ana iya aiko da waɗannan tambayoyi ne dai ta kan lambobin waya na 0800 555 4413 da kuma 0700 360 4455 sai kuma 0700 777 4242 ko kuma cikin adireshin email na Fatoyin Rahma @yahoo.com da kuma shafinmu na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowace rana, a yau ma ga mu mun sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu a yau Lahadi 13 ga watan Safar na shekara ta 1438 bayan hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo da 13 ga watan Nuwamba na shekara ta 2016. Kuma dai muna tare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangana nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda kuma shine zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Ana Tsidir Hassan, wanda a koda yaushe nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu aka makalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qasas yana cewa falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya musa aw lam yakfuru bima utiya musa min qabl qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun qul fa'tu bikitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتوبنجي سبحانه وتعالى كتوى عند قيسكيا تزو مصدق وجمو سيسكي تيوى مياهنا بزا أبام إيران أبند أكبا موسى با الله تي أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أشيبا سن كافر تيوى أبند أكبا موسى با قبانا هكا سكا تي أي ما سطافي نيقو دابي سكا حتى كانسو وما مومن كافر تيوى دكان سكا بعد قل فأتوا بكتاب من عند الله كتشي دسو كزو دا وان للتافي لغا الله وان دا يافونا او شريا نيكو مزن بيش انهار كن كسن چي ماس غسكيا هلا چه فإن لم يستجيبوا لك تهر إلم بس أنسى مكبا فأعلم تو كسني أنما يتبعون أهواءهم كتأي أبين دا سكي بيش نسو يسو ينزو زكا تنسو ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وانين يفقشي واه kamar wanda ya bi soyayyen zuciyarsa ko ya bi son zuciyarshi ba tare da wata shiriya daga Allah ba. Lalle Allah baya shiryar da mutane da suke azzalimai. A gabar da muke so mu yi magana akan ta tace fadar Allah subhanahu wataala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum idan har ba su ansa maka na kiran ba to ka sani kadai cewa suna bin son zuciyarsu ne. Anan Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa hanya guda biyu ce ta calbabu ta uku, ko dai mutum ya bi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya ansa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da shi, idan kuma ya kibin wannan to ba inda ya rage masa kuma sai bin san zuciya, babu wani abu na uku a ce shi ba bin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba bin san zuciya ba. Duk abinda ya wadi saba wa bin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda Allah subhanahu wataala ya zo ya bashi shine alqur'ani da sunnar sa karantarwarsa, to abinda zai bi san zuciyarsa ne shine ma'anar فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن حرب سأنسى مكبا وسأنسى مواما شيني النبي صلى الله عليه وسلم منين أمسى والنبي صلى الله عليه وسلم قال برأى بنا الله يباشي نواهي هنا القرآن لكم أبنى يزول شين سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تروسا إذن حر أكبر ورواءنا أبو وقدابيو تمي سما إذا أكبر كينا شيني فاعلم أنما يتبعون أهواءهم تكسني أبنى سكيبي so yeso yanzu ce su suke bi to wannan ita ce ka'idar da ubangiji subhanahu wataala a wani guri ya bayyana cikin suratu yunus inda Allah ya ce fadhalikum Allahu rabbukum alhaq famadha ba'da alhaq illa adh-dhalal fa anna tusrafun Allah ce to wannan shine ubangijin ku na gaskiya to kuma menene bayan gaskiya sai bata fa anna tusrafun ina ake karkatar da ku to kaga anan annabi sallallahu Allah subhanahu wataala ya nuna cewa abun guda biyu ne rak gaskiya ko ƙarya wato gaskiya ko bata saboda babu wani abu da bature yake cewa neutral shi ba nan ba shi ba can ba dole yana daya in yana kan gaskiya yana kan gaskiya in ba kan gaskiya to yana kan bata amma babu wani abu da za a ce shi tsakatsaki ne gashi shi ba gaskiya bane kuma shi ba ƙarya bane wannan babu shi in dai ba gaskiya bane to ƙarya ne in ba ƙarya bane to gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda yazo da wani da abinda babu san zuciya a cikin sa Allah yana cewa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya furta abinda yake san zuciya abinda yake kira gare shi ko yazo da shi ba wani abu bane face wahayi ne da ake masa saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada furci ne na wahayi abinda ake furtawa sabanin wannan furci ne na san zuciya Allah subhanahu wataala ya nuna cewa mutumin da duk yake so ya zama ya kauce wa san zuciyarsa mutumin duk da yake so ya zama furcin sa na gaskiya ne to dole ne ya kasance mai biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai biyayya ne cikin abin da yazo da shi mai riƙe wannan ne sabarin yadda rayuwar musulmi ta zama rayuwar musulmi ta farko sune sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato aljil alqurani su abinda suke jira su ji mai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarni da shi su bi abinda ba su sani ba a sanar da su su aiki da shi abinda suka kuskure a nuna musu su gyara abinda suka jahilta ilmantar da su akan sa wannan shine rayuwar musulmi ta farko abubuwa suka tafi haka har lokacin da ya zamana gusa'iya tana yawa tarkace suna yawa a cikin al'umma al-qurun thalathatu al-mufaddala suka zo suka wuce karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin atba'ut tabi'in aka fara samun wasu abubuwa su karshe kowa cikin al'ummar musulmi wanda ba koyarwa al-qur'ani ba koyarwa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka shigo da su a hankali suna karuwa suna ƙara yawa har suka zama sun mamaye mafi yawa na rayuwar musulmi ya kasance mutum ba wai yana neman abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bane ko abinda sahabban sa suka rayu a kansa a'a yana neman menene kawai ake yi shi yayi ko kuma menene zai yi ya dace da shi abinda yake so abinda ransa yake so to kaga sai aka saukar daga waccan koyarwa fa illam yasjubu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum sai ya kasance an fita daga tsarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallama masa sai aka dawo ana neman kawai menene zuciyata take so menene zan yi in ji dadi kaga mutum in yana tambaya so yake yi idan yana so ne a halatta abin to a ransa to so yake tambayar wanda duk yake wa tambaya ya halatta masa abin idan zuciyarsa tana son a haramta abin ne to sanda yake tambayar kawai so yake ji an ce haramun ne ba wai yana so ya ji hakikanin menene hukuncin Allah da manzansa akan wannan abu ba a'a yana so ya ji abinda ransa ta kudurce ko take so ya zama shine hukuncin don haka idan yayi tambaya anan ya ji an faɗa abinda ba shi ransa yake so ba to zai saki gurin tambaya yaje wani gurin saki tambaya ya ji me za a faɗa masa nan ma in an faɗa abinda ba shi ransa yake so ba sai ya saki matsawa gaba ya zama yana ta tsalla ne har sai ya je inda za a bashi irin ansar da ransa yake so to a lokacin sai ya tsaya anan kuma a kafe akan cewa to wannan shine gaskiya kuma yana kan wannan to kaga wannan ba wai yana neman ya san hukuncin Allah da manzansa bane a'a yana neman ya samu abin da zuciyarsa take abin nan har ma zaka ji wani yana cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi fatawa a wajen zuciyarka wato koda an gaya maka fastafti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftauka wato ka nemi fatawar zuciyarka koda mutane za su yi maka fatawa koda mutane za su ce ga fatawa to ka nemi fatawar zuciyarka wannan ba kowace zuciya yake magana ba zuciya take mai tsoron Allah zuciya da take da wara'i take da tsantseni ba wai zuciya da ta lalace ba alqasiyatul qulub da Allah ya faɗa ba alqalbul marid ba zuciya mara lafiya ba ta kamu da cuta wacce za ta rika ba da akasin abinda ya kamata ta bayar wai da ka sani ko menene ya lalace to zai rika ba da akasin abinda aka nema a wajen sa to ba irin wannan zuciyar ba ana nufin zuciya wacce take lafiyayyen zuciya ta mumini wanda da zarar wani abu ya shigo cikin ta wanda yake ba mai kyau ba to za ta fara responding kan za ta fara ba da alat cewa akwai wani abin da ba mai kyau ba wanda cikin zuciya da take da haske saboda haka wannan hasken da yake cikin ta ba zai bar wani abu mara kyau da ya shigo ya samu gindin sama ba saka za ta rika bawa mai ita alat cewa akwai wata matsala a cikin wannan abu da yake son ya rike haka shi zaka ga mumini har kullun duk abin da yake indai ba mai kyau bane koda kuwa sun nuna masa kyakkyawa ne zai ji bai nutsu ba to wannan shine ake magana da fastafti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftauka wannan irin zuciyar ake nufi amma zuciyar da ta lalace zuciyar da ta kamu da rashin lafiya zuciyar da ta kekashe to duk abin da zai shiga cikin ta mara kyau ne kuma dama ita riga ta zama mara kyau ba ta tsarkake shi ba haka Allah subhanahu wataala yayi umarni da abin da yake na wahayi ba abin da san zuciya abin da zuciya take so ba Allah subhanahu wataala ya ga Annabi Dawud alayhi salam yace ya Dawud إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله إن الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب في داود من سنياك خليفة أدوران قصة باقا كي هكونتي تكالا متاني لكسكيا ولا تتبع الهوى كدك بسنزوتيا فيذلك عن سبيل الله سيوى نسنزوتيا لأتدك لكن هنير الله innal ladhina yudilluna an sabilillah lalle wadanda suke bacewa bar hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda abinda suka manta na ranar sakamako ranar hisabi saboda haka idan har Allah subhanahu wataala ya gargada annabinsa annabi Dawud alayhi salam cewa yayi hukunci da abinda Allah ya saukar masa na gaskiya kada ya bi san zuciya ya gargade shi akan wannan to wane ne zai ce shi ya amince wa zuciyarsa abinda take so shine daidai abinda ba ta so shine ba daidai ba don haka zai iya bin san zuciyarsa wajen yin hukunci wajen ya fitar da abin da yake gani shine daidai shi yasa malamai suka hana bin tatabbu rukhasil mazahib wato kullun kai kana neman sassauki ne da yake mazhabobi wato kana zauna a lokacin da ake baka fatawa so kake a baka fatawa mai sauki in an ka tambaya anan aka ce a'a ai abin nan malikiya sun hana shafi'iyya sun hana hanabila sun hana sai kace to me hanafiya suka ce to hanafiya a cikin su akwai suka sauka to ni ina nan sai a'a abin nan sun haramtawa da sun amma wani cikin malamai shi yana ganin ba komai sai to ni ina tare da shi kaga wannan san zuciya ne kawai ba wai maganar dalili yake ba maimakon lokacin da aka ce wane ya haramta wane ya halatta sai ka ci to me hujjojinsu sai ka nemi ka ji hujjojinsu wane da me ya haramta da wace hujja ce yasa ya ce haramun ne wane kuma da ya ce halal ne shi da wace hujja ce ya halatta to a lokacin ne zaka auna hujjojin nasu watakila waɗancan su kawo hadisai karara sahihai ko su kawo ayoyi karara wannan kuma wanda ya halatta shi kuma ba zai kawo wani hadisi ba yayi kiyasi ne ko yayi ɗan dabaru saboda hadisin da yake haramtawar shi bai same shi ba tunda ba kowane malami ne ya san ba wani malami da ya san kowane hadisi a duniya kowa hadisan da ya sani wanda ba za su bace masa ko za su manta da su ko lokacin da ake masa fatawar bai halarta su a ransa ba bai zo ba su zo masa kullunsa ba to kaga irin wannan shi yana da uzuri a yayin da yake fatawarsa amma kai bayan hujja ta bayyana gare ka ka ci gaba da rike maganar sa to zaka zama baka da hujiri baka da hanzari baka da abinda zaka share kanka a gaban Allah shi yasa ake cewa shi kansa mai tambaya ko koda ba mai ilimi bane to yana da rawar da zai taka wajen cewa yayi wani ijtihadi irin gurgurdan nashi ijtihadi na farko wajen waye kamata ya tambaya ijtihadi na biyu kuma wajen ya saurari dalilan da ake bashi wajen ya tantance cewa to waye yake bada dalili waye kuma haka kawai yake gabza magana sai da ya ga dama to wannan idan yayi wannan to koda ya fada cikin kuskure wajen karbar wata fatawa to ba shi da laifi a gurin Allah domin yayi abin da Allah ya dora masa na cewa fasalu ahlan dhikri in kuntum la ta'lamun yayi wannan koda ya kuskure koda an dora shi akan kuskure matukar dai da kikkiawar niyya yayi kuma yayi iya bakin kokarin sa wajen ya tantance wanda zai wata tambayar to Allah ba zai kama shi da wannan kuskuren da ya fada cikin sa ba sabanin idan ya kasance da son zuciya yake abin sa kawai dai saboda dan tamore ne shi ya ji wani cewa shi a fatawoyin sa kawai haka yake zuzzago abubuwa yana fada da kai kuma duk abin da ya kula cewa masu sauraron sa shi suke so to zai fadi cewa wannan abin daidai ne ko duk wani abin da ya fuskanci cewa mutane sun raja a kansa to koda abin ko akwai kuskure ko ba daidai bane zai daya yace abin da suke ba komai ba matsala za su iya ci gaba da wannan to kaga wannan idan karkata ga irin wannan malami dan irin wannan sifa da yake da ita to wannan ba za ka samu uzuri a gurin Allah ba kamar da shi wannan malami ba shi da uzuri a wajen Allah cikin abin da yake yi dan son zuciya ne saboda haka wannan kaida ce da ya kamata kullum musulmi ya rika halarto ta cewa fa illam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum idan har wasu an sa maka bayar Rasulullah to ka sani suna bin son zuciyarsu ne saboda haka daga gaskiya in an batta to za a fada cikin abin da ke son zuciya Allah subhanahu wataala ya samu kaci
to amin su malai malalai sakar alkari a yau tambayar mu ta zo ne daga wato mai sauraron mu daga kura yake cewa dan Allah malam menene matsayin sallar masu tawowa masallaci da gudu wai dan kada su rasa raka
to ana so in zaka zo masallaci ka zo a nutsu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan zaku zo masallaci ku zo cikin nutsuwa da kame kai kada ku zo kuna gudu in yazo yana gudu ya shiga sallah sallar sa tayi ba cewa sallar sa ba tayi ba amma dai ya saba wancan koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar haka ba zai shafi sallar sa ingancin sallar sa sallar sa tana nan
sai Yusuf Ahmad shi kuma yake cewa shin ya halatta mutum ya kiwata dabba domin sayarwa ga masu bikin Kirsimeti
to kaga wannan abin a zahiri yake Kirsimeti dai shi an san biki ne da ake yi wanda ya saba wa ita koyarwa ta addinin musulunci wanda an san cewa koyarwa addinin musulunci Annabi Isa alaihi salam ba giciye shi akai ba kai wa ba qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum to wani yazo ce zai yi biki akan cewa an kashe Annabi Isa alaihi salam ko an haifa Annabi Isa alaihi salam da kuma lokacin da aka dauke shi ko wani abu irin wannan san kuma Annabi Isa din nan Allah subhanahu wataala mu a gurin mu ya gaya mana cewa bawan Allah ne bal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am annabi Allah ya ce Annabi Isa alaihi salam al masihu ba wani bane face manzo ne da manzanni suka cuɗe ta gabanin sa kuma mahaifiyarsa siddiqa ce kuma dukkanin su na cin abinci wato ba alloli bane to wani yazo yayi biki akan na haihuwar su shi Kirsimeti din bikin haihuwar su da haihuwar Annabi Isa alaihi salam kuma a matsayin dan Allah ko wanda yazo ya bada ransa dan ceton mutane da sauran su wannan ya saba koyarwar musulunci to kaga duk wani abin da zai ayi irin wannan kai kuma ka taimaka ta hanyar samar wa wanda su wannan abin da za su yi amfani da shi haramun ne kamar mutum ne ya noma dawa ya domin ya sayarwa wanda za su giya to kaga wannan haramun ne bil ittifaq ka sayarwa da wanda ka san giya zai yi da hatsinka to kai ka aikata haramun ka yi tarayya da shi cikin abin da ya na laifi
to sai tambayar da ta zo daga Jalaluddin Kabiru yake cewa tambayar sa ita ce motsa dan yatsa yayin tahiyya shin ana farawa ne lokacin da mutum ya fara karatun tahiyyar kuma ya daina lokacin da ya gama karantawa
na'am ana karan duk tsawon lokacin da yake tashahhud yana fara tun daga in an ce tashahhud suna ne da aka bawa duka tahiyyar ba wai wajen ashhadu an la ilaha illallah suna ne da aka bawa gaba ɗaya tun daga tahiyyatu lillah har zuwa ƙarshen ta saboda ka matukar kana cikin wannan abin da ake kira at-tashahhud kana iya kana nutsa in ya tsinka kana motsawa na'am
wani ce assalamu alaikum mallan idan na ba wa ƴan uwana na jini zakka shin tayi daga Abdul Qadir Hamisu Gombaja
to ba san ba kake nufi da na jini ba ƴan uwanka na jini akwai wanda wajibi ka ciyar da su saboda haƙƙin da yake tsakaninku ƴaƴanka ko kuma kannanka wanda suke basu balaga ba kuma kai kake da halin ciyarwa dole ƴan uwanka ne in ka ce ƴan uwa haka kawai ka dunkule maganar idan wa ciyar da su basu da wajibi akan ka ba to dan ka taimaka musu da zakka wannan daidai ne ka yi abin da yake abin nan nisa da zumunci ne sannan kuma ka yi ihsani a lokaci guda amma idan ya zamana wajibi ne daman ka ciyar da su kannanka ne kanana da basu balaga ba suke karkashin ka saboda mahaifinku ko ba shi da shi ko ya rasu ka dauki nauyin ciyar da su to wannan ba za ka ci tsira zakka kuma ka ba su ba na'am
to sai awali ya wala sawaba shi kuma yake cewa mace tana yin sallah da danta a baya sai yo mata fitsari kuma fitsarin ya shafi tufafin ta shin ya hukuncin sallar ta kuma ya kamata ta yi
to sai ta canza ko ta zuba ruwa ta ci gaba da sallar ta ba sai ta katse sallar ta ta abin nan ba kawai za ta zuba ruwa inda ya mata fitsari idan yaron da ake zuba ruwa ne ko wankewa ta wanke ta dora akan sallar ta da ta yi ba sai ta dawo farko ba
sai shi kuma Fahad Isaac Adam yake cewa tambayar sa akan hadisi ne yace an ce ya rabu gida biyu akwai hadisul akbar da kuma hadisul asgar shin hadisul akbar ana gusar da shi da wanka ne shi kuma hadisul asgar ana gusar da shi da alwala
haka ne yadda ya faɗa hadisul akbar shi ne duk wani kari da sai an yi wanka kamar janaba kamar jinin haila kamar jinin biki wannan duk alhadathul akbar ne idan mutum ya same shi sai ya yi wanka sannan zai iya dauke shi hadathul asghar shi ne wanda bai kai haka ba to wanda ya alwala sai rihi kaga alwala kare kaga wannan hadath ne karami zarai ya yi alwala shi tashi alwala kawai zai yi ko ya yi fitsari kawai tsarki zai ya abin nan ko ya yi bahaya tsarki zai kawai alwala to wannan shine alhadath al-asghar
wani ci kuma yace assalamu alaikum da Allah malam menene bambancin kaddara da kuma mashi'a daga Abdullahi Abdulkadir kawan Alhaji Sani
to duk abu daya ne ana nufin abinda Allah subhanahu wataala al-mashi'a abinda ya ga dama faruwarsa akwai al-mashi'a al-qadariyya akwai al-mashi'a al-shar'iyya akwai al-mashi'a al-qadariyya ubangiji ya ga damar abu saboda shari'a ce tace ta zo da shi wato shi ya shar'anta shi to amma ba lalle ya faru ba akan wani kamar misali imanin wanda yake kafiri ko imanin wanda ya mutu kafiri Allah ya kaddara imanin sa amma bai faru a aikace ba kaga mashi'a ce amma shari'a ba kadariya ba mashi'a kadariya ita ba ta da alaka da abin Allah ya yarda da shi yana kaunar abin ko kuma ba kaunar sa wato ita am na'am
sai Usman Mas'ud yake cewa me ye hukuncin wanda yayi sallah kuma ya tuna cewa akwai najasa a jikinsa
idan ya riga ya gama shi kenan ba cewa sai ya saki wannan sallar a bisa kauli sahihi a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah da takalminsa najasa a jiki bai sani ba yana tsakiyar sallar Jibril ya zo ya sanar da shi ya tsaya cire takalmin bai dawo da sallarsa daga farko ba ya dora akan abin da ya riga ya sallata ne wato ya ci gaba da sallarsa ne inda a ce sallar ta rubuce wacce ya yi lokacin da takalminsa yake jikinsa da najasa to da sai ya sake sallar gaba ɗaya sai ya dora akan ta sai aka fahimci sallarsa ta baya ta yi tun da rashin sani ya yi saboda sai ya guji sallah ta gaba kenan so in ya riga ya gama to alƙawli wanda yake rajihi ba sai ya sake wannan sallar ba
to sai wannan shi kuma da tambayarsa ta zo daga wato jihar Bauchi yake cewa malami ne mafita ga magidancin da yake fita cira ne amma kuma sai matarsa ta yanke masa wasu kwanaki idan bai dawo a waɗannan kwanakin ba bata yafe masa ba gashi kuma kwanakin ba su kai yadda zai samu abin da zai cira da gidansa ba shin yaya zai yi daga shehu dan baba karamar kuma da razo jihar Bauchi
to ai ba cewa akai in mutum zai yi tafiya matarsa ta yi masa kwanakin da zai yi ba kwanaki wannan abin da ya je cira ne wa san sanda zai samu so ba maganar ma tun farko a ce wai matarka ta yi maka sharadi ka dawo kaza in ba ta haka ba ta yafi ba ba abin in ka kai mata alkawari cewa zaka dawo a wannan lokacin kuma abin da suka zo suka je nema baka samu ba ka ƙara wasu kwanakin ba wani abu a ciki saboda ka ita ka yi mata alkawari amma kuma daga ƙarshe kaga abin ba zai yiwu ba ka daga wannan ba wani abu ba laifi kai ba ba wai da gangan ka karya alkawarin kana sani ba saboda ka tun farko ma har ka zauna kana cewa ta yi maka kwanaki kana Allah ya isa ba Allah ya isa ba wannan duk ba shi da ma wani dalilin yinsa
to sai nan kuma yake cewa fatan alkhairi ga malam menene matsayin dukiyar da ta kai nisabin zakka amma kuma kafin shekara ta zagayo nisabin zakkar ya karu kuma dukiyar ba ta kai adadin nisabin ba a wannan shekarar shin akwai zakka akan dukiya daga gaddafi ya san guwa uku
inda har ta ragu to babu zakka a cikin ta ana fitar mata da zakka yayin da shekara ta zagayo tana nan a halin da take na zakka idan har ta karagu saboda kimar abin da yake hannunsa ya ragu to ne ba za a ce sai yayi zakka ba a lokacin zakkar ta fitar ta faɗi da kanta
to sai Uzair Bala'uzi yake cewa dan Allah mallan tambaya ta ita ce mutum ne yake da matan aure guda hudu sai suka rabu da ɗaya daga cikin su shin ya halatta ya ƙara auren kafin wacce ya saki ta gama idda ko kuwa ya abin yake
to idan har matansa hudu kuma ya saki ta hudun wato ya saki ɗaya cikin hudun to wannan ba zai yi aure ba sai ita wannan da ya saki ta gama idda domin in har tana cikin idda matuƙar saki ne wanda yake wato saki ne raji'i akwai saki ba'in wanda saki ne na uku to na daman ba magana komai amma in saki ne na ɗaya ko na biyu kaga akwai ware dawo da ita tana na amatarsa Allah subhanahu wata'ala ya kira wa matar da take idda a sakin da ake komai a matsayin wancan mijinta shi ne mijinta wa bu'ulatuhunna sai ce wa bu'ulatuhunna a haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha sai kira wa wannan mijin da ya sake ta al-ba'lu shi ne mijin aure kaga ya nuna auren sa yana nan saboda ka kamar yana nan da auren sa ne ya je dauro wani auren kaga wannan bai wancan aure na karshe bai dauro ba saboda ba ya da mahalli wala ka sai ta gama idda ta gaba daya dalaki ne ba'in wato saki ne na uku ko fashi ne wato bata auren akai saboda wani dalili kamar kul'i da kauli muraji shine fashi ne bata auren ne ba dalak bane to kaga wannan zai iya yin aure
to sai Nazifi Abdullahi baka noma yake ta da Allah tambaya ta ita cewa ne ne yafi dacewa da limacin sallar gawa
to wanda yake da ilimi ya san yadda zai yi sallah ba wani wanda aka ce shine yafi wani yafi wani dacewa aka cewa shi yafi musamman ba aka ga alamar takawa da tsoron Allah tare da shi ba laifi a gabatar da shi ba ilimi kuma tare da shi
to sai shi kuma Nazifi Abdullahi yake cewa
idan aka bar shi ba tare da wani uzuri na shari'a ba to sallah ta ɓaci an gane bambanci to shi kansa iltifat al-hissi shi da ido ko da gani mutum ya rika satar ganin gabas da yamma ko gunce ko abin nan kudu da arewa ko dama da hagu akwai inda zai iya zama ya halatta idan ya zama akwai haja akwai bukata idan akwai bukatar da za ta sa mutum yana sallah amma yana hangen damansa da hagunsa idan akwai wannan bukatar to wani ya halatta kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a yaki ne kamar da Abu Dawud da ya rawaito hadisin sunan Abi Dawud hadisin Sahal ibn al-Hanzaliya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya aika wani dan leken asiri ya aika wani ya harusu bin al-layl a cikin wasu duwatsu ya rika gadi kada a fito musu ta nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana sallah kuma yana waiwayen wannan gurin duwatsun shi yasa Abu Dawud ya kashi a ƙarshen da ya kawo babin an-nazaru fi salah sai kuma ya kawo babin ar-rukhsatu fi zalika cewa idan akwai bukata babu shakka wanda yake cikin halin yaki to akwai bukatar ya zama da ya shiga taitayinsa Allah ce khudhu hizrakum yana daga cikin al-akhdhu bil hazar ya zama da
in hako sallah yake zama da yana kallon dama da hagunsa wannan babu komai mace ce ta aje yaron ta tana sallah gudun kada yaron ne zai shiga wani kuku ya fada wani sai take hangensa dama da hagu wannan ba a cewa tayi makaruhi ko ita ma haja ce ta tayi haka shi ma idan ya kasance akwai barayi kusa da shi in ya zama akwai barayi kusa da shi kaga wannan shi ma ba za a ce ka haƙura a sace kayan gaba amma in ya kulle kantinsa ya tafi masallaci kaga ai kuma ba maganar yayi ta waiwaye amma in kasa yayi ba masallaci yana sallah to yanzu yadda dai duniyar nan ta ɓaci kaga in aka kula cewa nitse yake baya abin nan kaga wannan yan jagale da ke gurin za su rika amfani da wannan damar suna masa dauki daya to idan akwai haja wannan baya zama makaruhi to shine malai yake cewa wakilahuma manhiyun anhu dukkanin waɗannan nau'ukan waiwaye guda biyu na zuciya da na gaba na fuska na idanu an hana wala yazalu Allahu muqbilan ala abdihi ma dama al-abdu muqbilan ala salatihi Allah ba zai gushe ba mai fuskantar bawansa matukar bawa yana mai fuskanto sallarsa yana fuskanto sallarsa da zuciyarsa da gabobinsa fa idza iltafata biqalbihi aw basarihi a'rada Allahu ta'ala anhu amma da zarar ya juya ya waiwaya da idda zuciyarsa ko da ganinsa sai ubangiji ta'ala ya kauce masa shi ba ya rabu da shi wa qad su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an iltifati ar-rajul fi salatihi an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin mutum yayi waiwaye a sallarsa fa qala fi manzal Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-'abd wannan sata ce da shaytan yake sata daga cikin sallar bawa wato wani abu ne da shaytan yake sanewa sata ta hanyar sane ko ta hanyar nahab ya wabce daga cikin sallar bawa wani hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-bukhari da tirmidhi da nasa'i da musnad imam ahmad da listafai da dama wa fi atharin akhar a cikin wani ruwayar yaqulu allah ta'ala allah yana cewa ila khairin minni wato yayin da yake waiwayawa ce kana waiwayin wanda yafi ni alkhairi ne kana waiwayin wanda yafi ni alkhairi ne to wannan an ruwaito shi marfu wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hadisin jabir ibn abdullah yana cikin musnad al-bazzar wanda ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske sannan akwai ruwayar abu huraira wanda ita ma ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske ita ma tana cikin musnad al-bazzar ruwaya ce ita ma mai rauni kwarai da gaske mai dan dama ita ce ruwayar ata mursala aba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce mai dan dama tana cikin musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdur razzaq wanda ita kuma riwaya ce mursala saboda haka duka dai ruwayoyin babu wacce ta inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka bai halatta bawa yana sallah ya rika waiwaye ba ko da zuciyarsa ko da gabarsa wato da idansa yin haka yana rage masa daraja da mutuncin sallarsa saboda akwai su'ul adabi ma Allah ta'ala a ciki akwai rashin ladabi tare da Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya fuskanto ka kai kuma kana kawar da kanka kaga babu ladabi yayin da kake sallah ubangiji ne yake fuskantar ka kana masa magana ne a lokacin da kake cikin sallah shi ba yana magana da kai to idan ya zamana yana fuskantar ka kai kuma kana kakkawar da kanka ko gaba ɗaya zuciyarka ba ta tare da wanda yake fuskanto ka kaga ba girmamawa a ciki shine malam sai ba da misali yace wa masalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw bi qalbihi ce misalin wanda yake sallah yana waiwaye ko da zuciyarsa ko da ganinsa yace masalu rajulin qad istada'ahu sultan yace misalin mutumin da mai mulki ne ya kirawo shi wani mai iko ya kirawo shi fa auqafahu bayna yadayhi ya tsayar da shi gabansa, wa aqbala yunadihi wa yuqatibuhu, ya riƙa kiransa yana masa magana, wa huwa fi khilal dhalika yaltafitu ala sultan yamina wa shimala, shi kuma a tsakanin lokacin da ake mai mulkin ke masa magana shi kuma yana ta waiwaye waiwaye dama waiwaye hagu, gaba ɗaya ya ki bada hankalinsa ga mai babban mutumin da yake magana da shi. Wa qadin sarafa qalbuhu an as-sultan, gaba ɗaya ma tunaninsa da hankalinsa da zuciyarsa ta bar shi wannan babban mutum, shi wannan mai mulki, baya ma kwata-kwata, baya ma fahimtar me yake gaya masa, ya bar shi kawai yana ta magana, yana magana shi ya kalli dama ya kalli hagu, zuciyarsa baya tare da shi. Fala yafhamu ma yukhatibuhu bihi, bai san ma, baya fahimtar ma abin da yake gaya masa. Lianna qalbuhu laysa hadiran ma'ahu, domin zuciyarsa ba ta tare da shi, zuciyarsa tana tare da wani abu daban. To sai malai ce fama zannu hadhar rajuli an yaf'ala bihi sultan, wannan da yake wannan gaban wani mai iko, me yake tsammanin mai ikon nan in ya fahimce shi ya masa, yana ga zai kai labari, ko kai ne ka kirawo ɗanka kuke magana da shi, amma kana magana da shi kawai yana kalli nan ya kalli nan, hankalinsa ba tare da kai, kai kaɗai bari kana ta jawabi, ko kawai yana chatting da wayarsa. To me kake tsammanin za ka yi mata in ka gane haka? Malaiti afalaita a ƙalmul maratibi fi haqqihi an yansarifa min bayni yadayhi mamqutan mub'adan wa qad saqata min aynayhi, wato ashe ba mafi ƙanƙantar matakan da zai ɗauka a kansa ba mutumin nan ya tafi mai mulkin nan na fushi da shi, kuma daga lokacin ya nisanta shi da shi kenan, kuma ya mutuncinsa ya zube a idansa, shi ne akalla abin da zai masa. To na fahimci kai ba mai mutunci ba ne, baka san girman manya ba, saboda ka tafi ka bani guri, shi kenan daga lokacin ba zai ƙara mutunci a gurinsa ba, kuma ba zai ƙara jawo shi kusa ba har ya tsaya yana tattauna da shi. Wannan shi ne mafi ƙarancin abin da zai masa in ba a samu fusatacce ba da zai sa a masa duka, ko ya sa a rufe shi, ko in ya ba shi wani abinsa yana amfani da shi ya ci a ƙwace. Wannan shi in bai masa wannan mafi ƙaranci ya ce to shi kenan ka tafi ka bani guri, ba ni ba kai, kuma mutuncin ka da nake gani har na jawo ka nake ma muke tattauna da kai na daina gani, shi ne mafi ƙarancin abin da zai masa. To haka mai sallafa yayin da yake gaba ga ubangijinsa yana fuskantar sa, shi kuma gaba ɗaya ya kwaiwa yanan ya kwaiwa yanan, kuma sannan zuciyar ta shi gaba ɗaya ya ɗauke ta ya kai ta wurin, akwai girmama a cikin nan, babu su'ul adabi ma Allah, akwai munanan ladabi ga Allah ta'ala. To shine malai yake fa hadhal musalli la yastawi wal hadir al qalb al muqbil ala Allah ta'ala fi salatihi, yace to wannan mai sallar ba zai taba zama daidai ba, ba za su taba yin daidai ba da wanda yake halarto da zuciyarsa yake fuskantar Allah ta'ala a cikin sallarsa. Allazi qad ash'ara qalbahu 'azamata man huwa waqifun bayna yadayhi, wanda ya sanar da zuciyarsa girman wanda yake gabansa, wato ya karantar da zuciyarsa ya sanar da ita cewa wannan da nake gabansa ba karami bane a gurina, babba ne shine Allah. Famtala'a qalbuhu min haibatihi, zuciyarsa ta cika da haibar Ubangiji. Wa dhallat unuquhu lahu, wuyansa ta kaskanta ga Allah ta'ala. Wastahya min rabbihi an yuqbila ala ghayrihi, yaji kunyar Ubangiji a ce ya fuskanci wani ba shi ba, saboda haka zuciyarsa ta cika da ganin haibar Allah kuma ya fuskanci Allah ta'ala. Wastahya min rabbihi ta'ala an yuqbila ala ghayrihi aw yaltafita anhu, yaji kunyar a ce ya fuskanci wani Allah ko kuma ya juya ya waiwaya ya bar Ubangijinsa. Wa baina salataihima kama qala Hassan, to sallar wancan da yake ta waiwaye kuma zuciyarsa ba ta tare da Allah ta'ala, ba ta tare da sallarsa, da sallar wannan da shi kuma yake halarto da zuciyarsa gaba ga Allah ta'ala, yake jin girman Allah ta'ala a zuciyarsa yayin da yake sallah, tazarar da ke tsakanin sallar su biyu din nan, kama qala Hassan ibn Atiyya, kamar yadda babban tabi'i din nan Hassan ibn Atiyya tabi'i ne daga cikin tabi'an Sham, yake cewa innar rajulain la yakunani fi ssalati alwahidati, shi za a iya samun mutane biyu su shiga sallah daya, wato suna sallah a masallaci daya a bayan liman daya lokaci daya tare sallar magriba ko sallar isha'i dukkan su ga su a sahun farko daga su sai liman suna bin shi amma kuma tazarar da suke tsakanin su wa inna ma bainahuma min al-fadl kama bainas sama'i wal ard amma tazarar ladan da ke tsakanin ta wannan da ta wannan kamar tazarar da suke tsakanin sama da ƙasa in ka duba surar sallar iri ɗaya ce a zahiri amma me ya bambanta su daga can zuciya wannan zuciyarsa cike take da haiba da halarto sallar wancan kuma zuciyarsa cike take da waswasi da tunani da shagala to wannan abin da yake cikin zuciyar shi ya raba su ba tsayuwar ba ba ruku'u ba ba sujada ba tunda yadda wannan ya tsaya haka wanda ya tsaya tunda ai ba liman ɗaya suke ba maganar wanda ya tsawaita karatu wanda ya gajarta duk a cikin motar liman suke sai inda ya tsaya da su sannan aka tashi ruku'u tare za su yi sannan ba wanda ya sai dago sai liman ya dago duk tare za su dago to kaga a zahiri duk abu iri ɗaya suke yi ba wanda zai ce yayi wa ɗaya tazara to amma kuma gashi tazarar sallar ta su ko ta ɗaya ma ta zama ma gaba ɗaya ba a karɓa ba ma saboda yayi abin da sallar ta shi ta ɓaci ashe kaga tasirin zuciya ga aikin sallah ba ƙarami bane tasirin nutsuwar zuciya a cikin aikin sallah babban abu ne ake son mutum ya shiga sallah da zuciya wacce take cike da nutsuwa shi yasa kaga shari'a duk ta hana wasu abubuwa da su shagaltar da kai yayin da za ka yi sallah kakka yi sallah kana jin yunwa ga kuma abinci an kawo aka ce fara ka ci abincin saboda sallah ka ta samu kamala kakka yi sallah kana tsari ko baya haya ta ya matse ka saboda haka zaka kawai ka yi burin ka je ka gama ba nutsuwa zaka yi ta kakka yi sallah a gabanka da wani abu da yake daukan hankali hotuna ko kai sallah gurin da ake hayaniya da saututtuka da za su rika jan hankalinka duk wannan zai yi tasiri ga zuciyarka sallaka sai ta motsewa saboda haka sai gashi ka ga yayi sallah amma kuma ba ta taka kara ba ta zama wata sallar a zo a gani ba aiki so a samu kayi sallah shi yasa aka hana wato shari'a ta karhanta kawata masallaci a yi ado ranka can a cikin masallaci ba daidai bane a shari'a ko da ka gani a Madina ko a Makka ba a ce a yi haka ba yana shashidul masajid yanzu ka ga shi yasa mutanenmu na ƙauye in suka je ba sa iya sallah mai daman can ya zara wato yaya lafiyar mahaukaci bare ya yi hauka yaya lafiyar da ake cewa kura bare ta yi hauka daman can ya ake sallar ga ta nan dai sai kuma aka je wannan gurin shi yasa duk wanda ya je zai ga yadda mutanenmu wallahi abin bakin gani waiwaye dai ba magana kaga mutum yana sallah yana kallon fitila a sama yana sallah duk wani balarabe in ya wuce sai ya juya wanda daga cikin malamanmu yake cewa shi yana tsammanin ko 'yan afirka saboda ana goya su ne yasa suke waiwaye a sallah wai saboda iyayenmu in sun goya mu kanmu haka yake yace to yana tsammanin ko shi ya samu waiwaye a sallah sai ya shi ya ce shi bai gama so waiwaye a sallah ba irin 'yan afirka kuma kasar mu muke goyo sai yake hada abin wai ko goyon da iyayenmu suke yi mana ne kanmu ya saba juya ba ya tsayawa haka to ba haka bane ba yana alaka da goyo yana alaka da goyo sai yau sharafanka da goyo ai ya ce a ce kafar da to kaga wannan zai nuna maka hikimar da ta sa shari'a ta ce to kada a kawata masallaci saboda in kuna ganin wasu abubuwa ne wanda an saba ganin su yanzu wani wannan fanka sai ta hana shi nutsuwa a sallah wannan fanka sai saboda shi bai taba ganin ta ba to amma yanzu ta zama lalura yanzu da baka kokin nan duk da ana waje sai a bar mai jan baki a ce zafi ciki zafi to shine malam yace وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل شهك يا فاروني تزلت تافاروني تبود لينسو يا فتكن شأل الله نزوش يسا ليكما يا رب يا رب كنا يا غفلة ولك زوش يسا باتا على بشي. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل دا أشيء باوا زي فسكنش باوا زي فينش زي فسكنشون مهلوكي مهلوكي إلنسا أما تكاننسا دا شيء أقوي شامك توانا با أشيء ويا فسكنشيش كو أشيء وان شمبا وان كو أشيء وان مهلوكي يا فسنتودش واتو دا أشيء كاسا فسكنتر وان ببام متن أما فا شيئنا شكين تاكين kai kana waje katanga ta raba ku amma kuma da za a fasa katangar kai ne a bayan sa zaka je kana alfahari da wannan wannan bai zama kusanci ba saboda wannan shamaki ya raba ku inda zai zama kusanci a ce kana ganin shi yana ganin ka kai masa magana ya je maka magana ka ji amma in ya zama da wani katanga ta raba ku to dai da ka matso bai ka zama mai fuskantar sa ba shi ma bai zama mai fuskantar ka ba bai ka zama makusanci gare shi ba shi ma bai zama makusanci gare ka ba sai wannan shabaki ya kau daga tsakaninku to idan wannan tsakaninka ne da mahaluki fa ma zannuka bil khaliqi azza wa jalla me tsammanin ka da wanda yake mahaliccin ka to shine malam zai fasa wannan maganar wane ne hijabin da yake tsaka shiga tsakaninmu da Allah shine wannan waswasi da tunani da waye da waye da yake cika zuciya to shamaki yake zama tsakaninmu da Ubangiji saboda haka koda muna jin mun fuskanci Allah to ban fuskance shi ba saboda wannan tunanin da waswasin yayi yawa yayi kauri har yayi girfi tsakaninmu ya shiga tsakaninmu da Ubangiji saboda haka wannan kusancin da ake samu tsakanin masallaci da wanda yake da Ubangijinsa ba za mu same shi ba shi yasa maganar sallah da ake ta maganar girmanta da girman sha'aninta da amfaninta ga bawa sai fa ta zamana ta samu irin wannan sinadaran to a lokacin ne shi kansa mai ita mai yinta zai rika jin amfanin ta a tare da shi a rayuwarsa amma idan irin wannan sinadaran da ake ambata babu su a cikin sallah to sallah sai zama fankoci ibnul qayyim a cikin maganganun sa nan gaba zai kawo mana abubuwa da za su ƙara fayyace mana wannan ma'ana dan mu fahimci yadda sallar da ake buƙatar mu yi yadda take kuma mu kwatanta da yadda mu muke sallah a yanzu hakan muke ji ko ba hakan muke ji ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه من ذاك الدعاء وانا مسلكي من البركه مسلكي من الامام البخاري لكنادي الجزائي اولا يمشي لنا ربا yau sha biyar ga watan jumada al-ula hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1437 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako wanda muke karanta littafin nan mai suna al-wabir al-tayyib min al-kalim al-tayyib wal lafar shamsuddin muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya wanda ya rasu hijran manzo sallallahu alaihi wa sallama kana da shekara 700 da nawa dan tun da malam wannan shi ne darasin mun 23 malam da gushe ba yana yi mana bayani akan khushu'i a sallah mutuwa